Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalil dukkanin su a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da ranar Asabar 10 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai.
Amurka ta jinjina yankurin sasanta rikicin siyasar Kenya da aka fara. Masu kai kayan agaji a guta na Siria sun ce fa ba lalle bane su rika saka rayuwarsu cikin kasar da za ku ji dalilin waɗannan kalamai. Sannan za ku ji cewa an sake gudanar da zanga-zanga a ƙasar Slovakia kan kisan wani ɗan jarida da matar da zai aura.
To kanin labaran kenan aka ji. Yanzu haka dai ta tabbata an kashe shugaban Fulani ƴan bindigar jihar Zamfara da aka fi sani da Baharin Daji.
Gaskiya ne an kashe wannan mutum kuma har Allah ya sa jami'an tsaro sun kawo gawashi a nan fadar gwamnatin jihar Zamfara.
Kungiyoyin addinin Musulunci a jamhuriyar Nijar sun yi kiran zaman lafiya tsakanin bangarorin da ke ja-in-ja kan sabuwar dokar harajin kasar.
A zamana a tattauna a jawo a samu bakin zari kasar zaman lafiya shine abin da kamata kowa yi, amma wannan ba zai taimaka ko ina ba. Wanga yace yana hana shugabanni ma hatta da aikin za su yi na cigaban kasa ba zai yi ba in ba wace hankali.
Haka kuma Ibrahim Kalma Sigarba zai kawo mana shirin sa na amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce yunkurin sasanta rikicin siyasar kasar Kenya tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da kuma shugaban ƴan adawa Raila Odinga na samun gagarumin ci gaba, yana mai cewa Amurka na goyon bayan duk wani mataki da zai sa a yi tafiya da kowa da kowa da kuma tabbatar da mulkin demokradiyya. A karon farko Kenyatta da Odinga sun haɗu tun bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi mai cike da rudani a wani mataki na ganin an samar da tsaunin da zai kawo haɗin kan ƙasa. Tillerson ya yaba da wannan mataki da bangarorin biyu suka ɗauka a wani taron manema labarai ne na haɗin gwiwa da suka yi da ministan harkokin wajen ƙasar ta Kenya Monica Juma a birnin Nairobi.
Both of these men showed great leadership in coming together in the agreement that they signed today. And the United States looks forward to supporting the process that was...
Yace dukkansu sun nuna shugabanci na gari da suka haɗa kai suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya a yau. Amurka na da burin ta ga ta taimaka kan wannan yunkuri domin a kawo ƙarshen matsalar rabuwar kawuna da aka samu a ƙasar ta Kenya. Sakatare Tillerson har ila yau ya jaddada muhimmancin kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu ga mulkin demokradiyya, yana mai kira ga gwamnati da kada ta riƙa musguna musu. Shugaban ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross a yankin Gabas Tsakiya ya ce ba lallai bane fa sai masu bada agajin gaggawa sun saka rayuwarsu cikin kasada wajen kai kayayyakin agaji a garin Guta da ke Siriya. Robert Mardini ya bayyana hakan ne bayan wani mummunan ba ta kashi da aka yi wanda ya kawo cikas wajen gudanar da ayyukan kai kayayyakin agaji ga jama'a a garin Naguta. Mardini ya ce an shammaci tawagarsu sanadiyar waɗanda ya ɓarke a wannan yanki, duk da cewa akwai matsaya da aka cimma tsakanin ɓangarorin biyu ta cewa a bari a shiga garin Duma da gabashin Guta domin kai kayayyakin agaji. Sai dai duk da haka ƙungiyar Red Cross ta samu damar kai wasu kayayyaki ga mutane 12,000 a lokacin da faɗan ya ɗallafa, amma yana nuna cewa yana da matuƙar muhimmanci a riƙa riƙe alƙawari domin yankunan na buƙatar taimako na gaggawa. Zuwa yau Asabar dakarun ƙasar ta Siriya sun ci gaba da lugudan wuta a gabashin garin Naguta. Garin Duma wanda ke arewa maso gabashin birnin Damascus shine gari mafi girma da yawan al'umma da ke hannun ƴan tawaye a gabashin garin Naguta. Jami'ai a jihar California sun fitar da sunan ɗan bindigan nan da kuma mutane uku da ya garkuwa da su ya kuma kashe su a jiya Juma'a a wani waje da ake kula da tsaffin sojojin Amurka a arewacin jihar ta California. An bayyana sunan ɗan bindigar a matsayin Albert Wong mai shekaru 36 wanda aka tsinci gawarsa a yammacin ranar Juma'a a gidan kula da tsaffin sojojin da ke Yawantville a jihar ta California. Mutanen da wani ya kashe dukkanin su ma'aikatan kiwon lafiya ne da suka kware a fannin masu fama da matsalar tabin hankali a gidan da ake kira Pathway. Sukan kula ne da tsofin dakarun Amurka da suke fama da matsalancin damuwa da kan gusar da hankali wacce ke kama waɗanda suka je filin daga. Hukumomin sun ce ma'aikatan waɗanda dukkanin su mata ne sun hada da Christine Loba mai shekaru 48 da Jen Golick mai shekaru 42 da kuma Jennifer Gonzalez mai shekaru 29. Gidan kula da dakarun Amurka ya fitar da wata sanarwa inda ya kwatanta waɗannan ma'aikata a matsayin ƙwararru da kuma waɗanda suka sa himma wajen gudanar da ayyukan su. Bayanai sun yi nuni da cewa shi dai ɗan bindigar an taɓa korarsa daga wannan asibiti amma zuwa yanzu ba a san dalilin da yasa aka sallame shi ba. Amma kuma hukumomi sun ce yana fama da wannan matsalar ta matsananciyar damuwa da ke gusar da hankali wacce ke kama sojojin da suka jefe fagen daga. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatar mutane suka sake yin zanga-zanga a titunan biranen ƙasar Slovakia bayan kisan da aka yi wa wani ɗan jarida da matar da zai aura makonni biyu da suka gabata. Dewa daga cikin masu zanga-zangar sun yi kira ne da a sake sabon zaɓe, suna masu nuna fushinsu akan gwamnati.
Mam pocit že gulku prema do srca dostala cela naša rodina.
Daya daga cikin masu zanga-zangar kenan take cewa ya kamata gwamnatin nan ta sauka, za a iya gani cewa dukkan su a haɗe yake, wato dukkanin su kansu a haɗe yake, suna so ne kawai su rike mukaman su. Kisan da aka yi wa Yan Kuciak da matar da zai aura, wato Martina Kusnirova, ya girgiza ƙasar ta Slovakia da ma nahiyar Turai baki ɗaya, inda ake ci gaba da nuna damuwa kan yanayin 'yancin walwalar 'yan jarida da kuma tsaron lafiyarsu bayan hare-hare da ake yawan kai musu a 'yan watannin nan. Shi dai ɗan jaridar ya rubuta wani rahoto ne kan wata badaƙala da ake yi tsakanin masu arzikin ƙasa, wato masu hannu da shuni a ƙasar da gwamnati a ƙasar ta Slovakia. Faransa da India sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya wacce za ta jaddada haɗin kan ƙasashen biyu ta fuskar samar da makaman nukiliya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Prime Minister India Narendra Modi sun halarci wani bikin da aka yi musayar bayanai a yau Asabar a birnin New Delhi. Wannan dai shine karon farko da shugaban Macron ya kai ziyara a matsayinsa na shugaban ƙasa a ƙasar ta India. Ofishinsa ya bayyana cewa kontragin da aka saka hannu akai ya kai na yawan kuɗi dala biliyan 16. Sai da dida cewa ba a bayyana filla-filla abinda kontragin ya kunsa ba, amma bayanai sun nuna cewa akwai kamfanin Faransa da ake kira Safran wanda zai samarwa kamfanin jiragen sama India wasu nau'ukan jiragen sama da injina da kuma wata na'urar zamani da ke sarrafa ruwa, wacce kamfanin Suez na Faransa da ke kula da muhalli zai samar a kudancin ƙasar ta India.
Mahmud Laloki ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumomi a jihar Zamfara sun tabbatar da mutuwar shugaban Fulani ɗan bindiga da aka fi sani da Buhari Daji, wanda ke zama jigon rashin zaman lafiya ta hanyar kai har-har da sata shanu da kuma garkuwa da mutane. Ga wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna da ƙarin bayani.
Tun a ranar Alhamis da ta gabata ne ake baza jita-jitar labarin kashe shugaban Fulani ɗan bindigar jihar Zamfara wanda aka fi sani da Buhari Daji. To sai dai labarin ya tabbata da yammacin jiya, bayan da jami'an soji suka shiga ƙungurmin dajin ɗan Sado suka tabbatar tare da ɗauko gawarsa zuwa Gusau babban birnin jihar. Nuhu ɗan Sado ɗan jarida ne mai zaman kansa da ke yanki na ɗan Sado, ya kuma yi min bayanin yadda aka kashe Buhari Daji.
Aminu Buhari Daji wanda ake cewa Dogon Gidi. To shi ne sai Buhari Daji yaran shi suka je gidan surukan Dogon Gidi suka kashe yara uku, suka kwaso dukiya kuma suka fasa kanci da matan wanda suka kashe. Shi Dogon Gidi dama yana ta neman hanyar da zai samu ta'a Buhari domin a kawo ƙarshen ta'addancin nan don su zauna lafiya. Kuma da Allah ya bashi ta'a ya samu daidaito ya saki jiki ya mamaye shi ya zo ya buɗe mashi wuta. Bayan ya kashe shi har tafi da wasu yaran Buhari ya kashe. Yaran nan wasu adadi muna tsarar sun kai 10 ko kuma 8 daga 8 zuwa 10 ne.
Hukumomi a jihar ta Zamfara sun tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda mashawarci na musamman ga gwamnan jihar kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin sulhu da samar da zaman lafiya a jihar Sani Gwamna Mayanci ya bayyana.
Gaskiya ne an kashe wannan mutum kuma har Allah ya sa jami'an tsaro sun kawo gawar shi a nan fadar gwamnatin jihar Zamfara. Mai daraja mataimakin gwamna shi ne ya karɓi wannan gawa, kuma yanzu gawa tana babban asibitin tarayya da ke nan Gusau.
Labarin mutuwar ta Buharin Daji dai ta faranta ran jama'a da dama a jihar. To kowane irin tasiri mutuwar ta jagoran 'yan bindigar za ta haifar wajen kawo zaman lafiya a jihar?
Ga nau ake ba jiyau ba, hankalin mutane ya kwanta, an samu rantsuwa, an ta godiya ga Allah bisa hakan tsawabu. Abin da a fata, Ubangiji Allah sa samu hakan shi ya fi zama alheri gare mu, kuma Allah Ubangiji sa mu ƙara samun natsuwa.
To ina gaya mata Alhaji Murtala cewa rajiya Juma'a ita ce kasuwar garin Ɗan Sadau. To mutane suka fara murna. To jiya Juma'a kuma gabaɗaya Ɗan Sadau suka kai kamar sallah babba ko sallah azumi ko sallah babba da murna. Mata da yara da magidanta da ƙauye, ƴan ƙauye suka gari aka yi gabaɗaya, aka cewa wurin da sojoji suka zo da gawar nan yadda kasa an taso ita lahiri. Zaman lafiya yanzu abin da muke hasashe. Imanin duk ɗan ta'adda ne yana kan Buhari ne wanda ke ta'addanci, to an kashe annabinsu. Saboda haka tasiri za mu samu zaman lafiya kusan kashe 75 bisa 100 in dai ba gwamnati ta sake orienting ɗin wasu ƴan ta'adda ba.
Shekara kusan ɗaya da ta gabata ne gwamnatin jihar ta Zamfara ta gudanar da wani shirin sulhu da 'yan bindigar a ƙarƙashin jagorancin Buharin Daji, wanda a wata zantawa da muryar Amurka ya bayyana aniyarsa ta amincewa da ajiye makamai. Amma daga baya shirin ya wargaje, inda Buharin ya koma ayyukansa na kai hare-hare da satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyin na daga Najeriya, kuma sai jamhuriyar Nijar, inda kungiyoyin addinin musulunci suka yi kira ga bangarorin da ke ja in ja akan sabuwar dokar harajin shekarar nan da su ajiye dukkan wasu bambance-bambance domin zama kan teburin shawara don ganin an samu sulhu akan wannan batu da ke ƙara haifar da rabuwar kawuna a wani lokacin da ƙasar Nijar ke fama da matsanancin tattalin arziki. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le Niger attend de ses élites des réponses globales.
Sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi sun fara da tunatar da 'yan takarda cewa ƙasar Nijar ba abin da take buƙata daga gare su face ɓullo da matakan kare martaba da mutuncin ƙasa a idon duniya. Sannan wajibi ne gare su kasance masu jajircewa akan maganar haɗin kan jama'a ba wai cece kuce ba. Zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a dalilin dokar harajin 2018 da zanga-zangar da masu goyon bayan hukumomi ke shiryawa domin mai da martani ba za su haifar wa wannan ƙasa ɗa mai ido ba. Saboda haka ƙungiyoyin addinin Islama ke gargaɗin ɓangarori a kai. Sheikh Shitu Isa na daga cikin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi.
Da yanda ake hituwa, wanga ya hitu, wanga ya hitu, Qur'ani ya ce mu ne kan uwan juna ne. Idan wani abu ya zo sai mu yi su gyara tsakaninsu. Sannan Allah ya tsoratar da mu, ya ce mu yi tsoron fitina. Idan fitina ta zo ba ta tsaya kan wanda ya jawo, tana iya mamaye kowa da kowa. Saboda haka muka tara jama'a mu yi jan hankali ga masu shugabanci da talakawa a sata zamna lafiya. Saboda zaman lafiya aka shugabanci zaman lafiya komai ƙasa da tafiya. Domin idan muka guje ma zaman lafiya muka cece ku ce abin ya zama fitina, to maƙiyanmu daga waje za su zo su lafi su mamaye arzikin ƙasar mu, su yi da dama da mu, mu zama ƙyan kallo.
Yancin ɗan ƙasa da haƙƙin da suka rataya a wuyansa ba wai tsarin mulkin ƙasa kawai ne ya umarci jama'a da mutuntawa ba, hatta addini ya yi gargaɗi a kan wannan kyakkyawar ɗabi'a. Kamar yadda za a ji wannan tunatarwa daga bakin kakakin waɗannan ƙungiyoyi, Sheikh Shu'aibu Muhammad.
Haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora ma su ƴan ƙasa su ba shi shugabannin su yi musu saurare na fahimta, a saurara a ji abin da shugaba ya gani, sannan a yi mai biyayya a cikin abin da ake so ko wanda ba a so. Matuƙar dai abin bai saba ma Allah ba. Saboda haka ya kamata ne su kansu shugabanni su yi jagorancin al'umma, wato da adalci.
A ƙarshen wannan sanarwa, shugabannin addinin Islama sun buƙaci 'yan Nijar da ke Allah wadai da tsarin kasafin na 2018 da waɗanda ke goyon bayan sabuwar dokar harajin su dubi juna da idan rahama don kawo ƙarshen wannan badakala da takici takicin yawa
a zamana a tattauna a jawo a samu bakin zari sai zamana lafiya shine abin da kamata kowa yi amma wannan ba zai kai mu ko ina ba wanga yace yana hana shugabanni ma hatta da aikin da zasu yi na cigaban kasa ba zai yi ba in ba kwace hankali
watanni sama da biyu kenan da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke zanga-zanga kusan a kowane mako biyu da nufin tankwaso gwamnatin Niger ta canza ra'ayi akan dokar harajin 2018 yayin da hukumomin kasar da masu goyen bayan su a tasu zanga-zangar ta makon jiya suka ce ba za ta sabu ba sai dai da alama kungiyoyin fafutukar ba su da niyyar ja da baya domin yanzu haka sun bayyana shirin fitowa kan tituna a gobe Lahadi akan wannan batu sai Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida salamu mun barma to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 10 da kusan minti 16 na safe ga shirin mu na gaba
wasu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar su Comrade Bishir Dauda da Comrade Kabiru Shehu ɗan daki masu son sanin abin da yasa ake kiran sarkin Kano san Kano da kuma alakar masarautar Kano da gashin Jimuna sai kuma kashi na biyu na amsar tambayar Luwani Sa'idu Gayari mai son sanin ko shin kowace ƙasa na iya mallakar injin buga kuɗi sannan idan ku haka ne me yasa wasu kasashen ke fama da talauci to bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Comrade Bishir da Comrade Kabiru masu son sanin abin da yasa ake kiran sarkin Kano san Kano da kuma alakar masarautar Kano da gashin Jimuna idan masu tambayar na saurare ga kashi na ƙarshen na ansar tambayar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga masanin tarihin masarautar Kano kuma director general na hukumar adana kayan tarihi da binciken gidan gwamnatin Kano Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda zai dora da bayyana dalilin da yasa sarkin Kano na yanzu kan rattaba hannu kan takarda da sunan sarkin Kano a maimakon Emir of Kano koda ko takardar ta turanci ce
abin da yasa shi mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi Nabi ya kawo wannan saboda bai kamata ka yadda wani ya saka maka wani suna ba ko wani ya ce maka emir ko wani ya ce maka amir ko wane ne a'a wannan kasar Hausa ce saboda haka dole mu
kuma sarkin Hausa ne
yawa dole mu kira kanmu da abin da muke so mu kira kanmu ba wani ya kira mu ba mu wani ya kira mu kaga ba mu da yanci kenan
shi wannan mai tambayar kuma alagawata yana cewa daga cikin kiraran da ake wa Kano shi ne ana ce mata jalla babbar Hausa Kano tindingiwa kaza kaza to kuma sannan shi sarkin Kano ana masa kirari da cewa mai jumla wai yake cewa wannan mai hakan ke nufi ake kiran sarkin Kano da suna mai jimna ko ake masa kirari da cewa mai jimna
to shi sarkin Kano ka san yawanci abubuwan da muke gani na sarauta yanzu a Kano yawanci asalin sarkin Kano Muhammadu Rumfa ne to kuma sarkin Kano Muhammadu Rumfa shi ya kawo takalmi jimna wannan wanda sarkin Kano ne kadai yake sa shi a duniya a cikin kayayyakin sa na sarauta akwai takalmi mai jimna akwai abin nan tagwayen masu ga kakaki ga dawakin zage duk wannan sarkin Kano Muhammadu Rumfa ne ya fito da su to kaga saboda wannan takalmin jimuna babu sarkin da yake sa kuma ka san sarkin Kano shine sarkin da ya kowane sarki a kasar Hausa ka saita mu a halin da muke ciki a wannan zamanin yanzu sarkin Kano ya fi kowane mutum wanda yake sarauta a Afirka ka saita saboda ne saboda matsayin da Kano take da shi idan ka duba babu wani kasa wani sarki da yake da yawan mutane a daularsa kamar sarkin Kano a duk Afirka kaga Kano muna da mutum sama da miliyan 9 ko ka je wani wurin ba za ka samu irin wannan ba to saboda haka kasaitar Kano koyaushe ana mata kirarin ta kuma yana haɓaka yanzu kaga misali kamar kunne biyu yanda mutane da yawa suka ɗauke shi kaga na Kano ne sarkin Kano da bane
wato nabi kunne biyu
sarkin Kano da bane ya fito da shi kuma kaga duk duniya ta ka saboda haka kowane abu da irin yanayin da zamani yake zuwa yanzu zamani ya zo Hausa ta haɓaka a duniya wurin mutum miliyan 150 kuma Kano ita ce babban gari a kasar Hausa jihar Kano ita ce babbar ƙasa a kasar Hausa Kano shine masarautar Kano ta fi kowace kasaita da arziki a kasashen bakar fata da wuya kaje ka samu wani wuri da suke da kanwa saboda haka wannan abubuwan suna sawa ana samu martaba da daukaka
shi wannan takalmi mai jimina da fatar jiminar ake yi ko kuma ya fasalin sai yake
da gashin jimina ne shine za ka ganshi an sassu gashin a ciki sarki yana tafiya da shi musulmin Kano ne kawai yake da wannan kaga ai dole a ce mai jimina ko tunda ba wani sarki da yake da wannan takalmi a cikin tsarin sarautar sa
akwai wani sanadi da tarihi ya nuna shi sarkin Kano Muhammadu Rufa ya kirkiro ko ya fara amfani da shi wannan takalmin jimina
eh to ai sarkin Kano Muhammadu Rufa kasan ya shigo da abubuwa na sarauta saboda shi ne wanda ya tabbatar da sarautar nan yadda take da muka same ta saboda aka ya fito da wannan takalmin jimina ya fito da dawakin zage ya fito da tagwayen masu ya fito da ya yi da suna tara ta Kano ya fito da kakaki duk wannan abubuwan sarkin Kano Muhammadu Rufa ne kuma ya zo ya gina wannan gida wanda gidan ya yi daidai da Ka'aba ina kallon Ka'aba idan ka sa shi daidai za ka ga ya ce
shi gidan sarkin Kano ne yanzu fadar Kano
eh Muhammadu Rufa ya zana ta nasa abin sararin sama din nan na America su suka tabbatar cewa gidan Rufa daidai
wato hukumar kula da sararin sama ne ta Amurka
su suka tabbatar cewa gidan Rufa din nan daidai yake da Ka'aba in ka ja layi zai kai ka kamar a ce ka tsaya a nan inda ba za ka samu wani abu zai kai ka daidai da shi kuma kaga babu compass babu komai a wannan lokacin da taurari suka yi aiki saboda kaga duk yana daga cikin kasaitar Rumfa shi yasa aka ce ba za a taɓa yin sarki ba tun daga farkon Kano har ƙarshen ta inda za a ci gaba da zama a wannan gidan ko to shi yasa duk wannan abubuwan shi ka kawo su a kan ka nemi masa kirari Balaraban sarki waye duk gashi an ce ma gajin Rumfa an ce menene komai za ka ji an koma ga Rumfa
eh Muhammadu
yawa
mana har yanzu ana amfani da sarakunan Kano suna amfani da wannan takalmin na jimina
yi mana sarkin Kano har yanzu yana sa takalmin jimina har yanzu da tagwaya masu wanda yake rikewa ga malafar dawana da kuma bakan dawo su ma duk sun karu a cikin abubuwan da suke na sarkin Kano symbols ko kuma alamomi na sarauta wannan suna ciki idan ba ka rike wannan abubuwan ba ka zama sarki ba kamar a majalisa idan babu wannan abun sandan majalisan nan babu sarki babu majalisa
to shi wannan takalmin jimina da har yasa ake cewa sarkin Kano mai jimina akwai kebantattun lokuta da misali sarki yake amfani da wannan takalmi ne ko kuma a duk lokacin da yayi muradi kawai sai a ganshi da shi
idan lokacin da zai shiga ta sarauta zai saka tunda ba ko shi ne sarki zai shiga ta sarauta misali in zai shiga ta sarauta ya rike tagwayen masu za ga ya sa takalmin jimina tun daga tagwayen masu ga takalmin jimina to kaga wannan shiga ce ta sarauta ya zama cewa ya zo a matsayinsa na sarki kenan ko kaga a wasu kasashe wani abu suke dora a kansu ko shine crown nasu to mun ko a Kano kaga da wannan takalmin da shi tagwayen masu ko bakan dagu duk wannan su ne abubuwan da sarki zai rike su ya cika ya rike abubuwan sarauta alamun ta
sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Luwanu Sa'idu Gayari kan shin kowace ƙasa na iya mallakar injin din buga kuɗi kuma idan haka ne to da me wasu ƙasashen ke fama da talauci to ga ƙwararre a harkar tattalin arziki kuma abokin aikinmu Dr. Salisu Garba da ci gaban ansar ka
wa zai biya kuɗin buga kuɗi a waɗannan kuɗaɗen na ina tambaya ne za ta yi amfani da takardu da ma'aikata da kuɗi da kuma wa zai biya kuɗin su
eh tanta biya saboda ta buga kuɗi ya isarta
a'a ba za ta buga kuɗi haka ba lalle tana buƙatar ta sayo wasu motoci in ba dai motocin akwai aiki da za su ta ma kayyade abin da za a samu daga sayon su to wannan shine zai zama dalili da za ta nemi kuɗi kuma ma ba buga kuɗin za ta yi ba tukunna aro kuɗin za ta yi aro kuɗin za ta yi to in ta aro kuɗin aka so motocin sannan za ta buga kuɗin cikin gida cewa motocin nan sun kama miliyan 200 ta aro kuɗi ta saya an kawo su za a sayar ma mutane cikin gida an gama sayar da su za su kama miliyan 300 amma sai ta buga miliyan 200 a cikin gida sannan ana sayan motocin suna mai da kuɗin to kaga kuɗin sun shigo domin za ta buga miliyan 300 miliyan kila 300 saboda mutane za su musu samu kuɗi su sai motocin wato abin da wannan zai haifar da ayyuka masu sayar da motocin, masu sashi a shago, masu talatar da motocin, waɗannan ayyuka ne da za su faru a cikin ƙasar. So za ta buga kuɗi yadda mutane za su samu idan sun saita kadarorinsu, za a ba su cash, za su je banki su karɓi kuɗi, za su je su sayi motocin da gwamnati ta shigo da su, ita kuma ta mai da kuɗin. Dole akwai wani abu a ƙasa kafin ƙasa ta ce za ta buga kuɗi haka nan kawai. Kaga kuma shi kuɗin ma da take bugawa, ai sayar mata ake yi. Babban banki zai sayar ma Najeriya kuɗin da buga ne. Tambaya ta ce ya gwamnatin Najeriya za ta biya kuɗin? Gwamnatin Najeriya za ta ba wai za ta biya babban banki ba tsaba da ce ka buga mini biliyan kaza ka kuɗin biliyan kaza. A'a, abin da za ta shi ne za a biya haraji. Shi yasa za a biya haraji, za a biya har ma na abinci ko na sutura da ake sata za a tara wa mutane haraji za su biya. Shi yasa aka ce haraji na cikin dalilin da zai sa gwamnati ta buga kuɗi. Za ta so harajin nan da ake harsashen mutane za su biya. Su ne za su mai gurbin kuɗin da gwamnati za ta biya babban banki. Babban banki ba wai ai bankin gwamnati ne. Amma a farashin wanda take so da fara kuɗin da ta cajin gwamnati. Daga haraji za a biya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan buga kuɗi da ƙasashe kan yi da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin Salamon Abo da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma mako gobe.
To madalla a gaida Ibrahim, yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko yau ya zo ne daga Adamu Aliyu Ngulde daga Difa a jamhuriyar Nijar, wanda ke cewa muryar Amurka ku faɗa wa iyaye mata da ke sassan Nijar da su yi amfani da jawabin ministan kiwon lafiya suka yi ƴaƴansu a yi musu allurar rigakafi, domin masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa hakika amincewar da shugaba Trump ya kan cewa zai gana da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un biyo bayan kai ruwa ranar da suka yi a baya bai zo mana da abin mamaki ba, domin kuwa duk nisan jifa ƙasa zai faɗo. Saƙo daga babagana Alhaji Dabuwa. Saƙonmu na gaba ya fara da sallama ne, inda ya ce ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Muna fatan Allah ya sa kashe jagoran ɓarayin shanu wato Baharin Daji a jihar Zamfara zai zama silar kawo ƙarshen ɓarayin shanu wato a jihar da ma Najeriya baki ɗaya. Saƙo daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gombe Najeriya. Saƙonmu na ƙarshe ayo ya fito ne daga Isuhun Dila Faki, wanda ke cewa muna wato marhabin da matakin gwamnatin Najeriya na ƙara ƙarfin tsaro domin kawo ƙarshen rikice-rikice da ke faruwa a sassan ƙasar. Allah ya sa a cimma nasara akan wannan wato amin. Kuma da ladan wannan ne kuma kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce yunkurin sasanta rikicin siyasar ƙasar Kenya tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da kuma shugaban ƴan adawa Raila Odinga na samun gagarumin ci gaba, yana mai cewa Amurka na goyon bayan duk wani mataki da zai sa a yi tafiya da kowa da kowa da kuma tabbatar da mulkin demokradiyya. A karan farko Kenyatta da Odinga sun haɗu tun bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi mai cike da rudani a wani mataki na ganin an samar da tsaunin da zai kawo haɗin kan ƙasa. Tillerson ya yaba da wannan mataki da bangarorin biyu suka ɗauka a wani taron manema labarai ne na haɗin gwiwa da suka yi da ministar harkokin wajen ƙasar ta Kenya Monica Juma a birnin Nairobi. Shugaban kungiyar ba da agajin gaggawa ta Red Cross a yankin Gabas Tsakiya ya ce ba lalle bane sai masu ba da agajin gaggawa sun saka rayuwarsu cikin kasada wajen kai kayayyakin agaji a garin Guta da ke Siriya.
To madalla, masu sauraron mu annan miki karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurinki daya. Yanzu a madadin Mahmud Ladu Dishan gabatar da shirin da kuma Salamon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Patrick. Ni Sarfila Hashin kuma ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare a gogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 a gogon Ghana. Assalamu alaikum.